This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31.49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dadol akan FM. Haka kuma ana iya sauraro duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ke fatar kun tashi lafiya a wannan safiya. Ina kuma tare da
Usman Kabara, sannan kuma ga kanun labarai. Kusan mutane 100 ne suka halaka a arewacin Najeriya sakamakon jerin hare-haren bama-bamai. Wata motar ƴan kunar bakin wake ta yana dauke da bom ta tarwatse a kusa da fadar shugaban kasa a birnin Mogadishu. Shugaban sojoji da ya ji mulki a Burkina Faso ya nemi afuwar ƴan kasar.
To a cikin wannan shiri za ku ji hirar da shugabannin Chadi, wato kirar da shugabannin Chadi da na jamhuriyar Niger suka yi wa sojojin Burkina Faso da suka juyin mulki. Hafsan sojojin Najeriya General Tukur Buratai kuma ya yi wani taro da kwamandojin soja a Abuja. Sannan kuma gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ya jinjina wa waɗanda hare-haren da aka kai ranar Lahadi suka rutsa da su. Bayan kun gama shan labaran duniya kuma kada a mance kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya.
Ta jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Kusan mutane 100 ne suka halaka a arewacin Najeriya sakamakon jerin hare-haren bom da ake zaton ƴan ta'addar Boko Haram ne suka dana su a ranar Litinin da ta wuce. Shedun gani da ido sun faɗi cewa fashewar bama-bamai guda hudu a cikin mintuna 25 ce ta tarwatsa dimbin jama'a a ɗaya daga cikin wuraren taruwar jama'a a birnin Maiduguri. Harin da ya hada da farko a masallaci, haka kuma kasuwa da kuma wani dandalin kallon talbijin na kallon gasar kwallon kafa. Wani jami'in soja ya faɗa wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa akalla mutane 95 ne suka jikkata. 'Yan sanda sun ce akalla mutane 54 ne suka mutu. Su kuma shaidun gani da ido sun ce waɗanda suka mutu sun kai 100. 'Yan sanda sun ce fashewar duka a sanadiyar bom ne, sai dai a na masallacin suna kyauta zaton ɗan kunar bakin waken da ya tayar da shi yana cikinsa. Ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin, sai dai yawancin 'yan Boko Haram suna kai hare-hare a wuraren da suka shafi kasuwanni, masallatai ko kuma makamantansu inda jama'a ke taruwa.
A halin da ake ciki kuma hukumomin tsaro a jihar Ondo, Najeriya sun ɗauki matakin gano inda shugaban jam'iyyar hamayya ta SDP Chief Olufalaye yake. Shi dai Chief Olufalaye ya taɓa zama sakataren gwamnati a zamanin mulkin tsohon shugaba mulkin soja General Ibrahim Babangida. A wato tun jiya ne wasu mutane suka kama shi suka yi garkuwa da shi. Tuni suka nemi a biya su kuɗin fansa kamin su sake shi. Kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Hassan Umar Tambole ya aiko mana.
Mr. Rami Olayiwola ya ce abin takaici da Olufalaye ya je gonarsa sai wasu masu satar mutane suka sace shi suka nemi naira miliyan 100. Ya ce halin yanzu suna kokarin su biya naira miliyan 100 kudin fansa domin a sako shi. Tsakanin jiya Litinin da yau Talata, shi ko kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo Mr. Wole Ogunduyu ya ce tuni suka baza 'yan sandan kwantar da tarzoma guda 50 a cikin daji domin su zakulo Chief Olufalaye.
To haka yake, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Be A jiya Litinin shugaban sojojin da suka yi juyin mulki a makon da ya wuce a Burkina Faso ya nemi afuwar ƴan ƙasa da cewa zai mika mulki ga gwamnatin farar hula. General Gilbert Diendere ya faɗi haka ne a wata sanarwa a jiya. Ya ce zai sauka a matsayinsa na shugaban ƙasar da zarar an cimma ƙarshen tattaunawar shiga tsakani da ƙungiyar ECOWAS take yi. Saboda haka ne ƙungiyar ta ayyana wani taron gaggawa Talata nan a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya domin tattaunawa akan lamarin. General Diendere, shugaban masu tsaron fadar shugaban kasar wanda ya hambare, ya faɗa wa sashen Faransanci na murar Amurka cewa ya ɗauki matakin ne don gujewa zubar da jini. Ya ce tsohon shugaban kasar Jean-Baptiste Kouandrango a yanzu haka yana cikin wanda za su tattauna a zaman shiga tsakanin. Haka kuma General Diendere ya ce majalisar mulkin sojan ta ba da umarnin sakin Prime Minister rukon kwaryar da aka yi wa ɗaurin talala tun bayan juyin mulkin.
Wata motar 'yan ƙunar bakin wake ɗauke da bom ta tarwatse a kusa da fatar shugaban ƙasa a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, ta kashe aƙalla mutane 7. Jami'an asibiti sun ce aƙalla mutane 21 sun jikkata a harin da ya auku bayan ƙarfe 6 na yamma a jiya Litinin. Likitoci a babban asibitin birnin Mogadishu mai suna Medina sun faɗa wa sashen Somalia na nan muryar Amurka cewa fiye da rabin waɗanda suka ji raunin suna cikin mawuyacin hali. Ɗan ƙunar bakin waken bom ɗin ya gwabza motar ne a shingen binciken da ke kusa da fadar shugaban ƙasa, inda gidaje da ofishin shugaban ƙasa da na Prime Minister suke. Jami'an tsaro sun ce a lokacin da abin ya faru, tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da za su yi jigilar wakili na musamman Nikke suna dab da barin fadar shugaban ƙasar. Ba dai wata hujjar ko shi aka so kaiwa harin, sa'annan ba abin da ya same shi, amma mutane 2 daga cikin jami'an tsaronsa sun mutu. Miskiyatke ya yi Allah wade da harin ta'addancin da ya ce na rashin imani ne, sa'annan da sanyin karan tsaye ga ci gaban siyasa. Mahukuntan Somalia da na Majalisar Ɗinkin Duniya suna taro ne domin tattauna yadda za a tsara miƙa mulki a Somalia a shekara ta 2016 idan Allah ya kai mu. Ƙungiyar Al-Shabab dai ta ɗauki alhakin kai harin, sa'annan tun a shekara ta 2006 ƙungiyar take ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin Somalia don kafa shari'ar musulunci.
Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yarda da tsara ɗaukar matakan soja a tsakanin ƙasashensu a ciki da wajen Siriya don kare barazanar karawa ta bazata. Sun haɗu ne a jiya Litinin a gidan shugaban ƙasar Rasha da ke Novo Ogrovovo da ke wajen birnin Moscow. Netanyahu ya faɗa wa manema labarai cewa ni da Putin mun yarda da tsara abin da zai kare duk wani saɓanin fahimta a tsakani. Ya kuma tabbatar da cewa tattaunawar ta suta wa kana cikin yanayin girma da mutunta juna. Taron dai na ranar Litinin ɗin ya biyo bayan rahotannin da ke cewa Rasha na ƙera jirgin yakin soja da kuma ajiye sojoji a Siriya don taimakawa Bashar al-Assad, musamman a yakin da yake da 'yan tawayen da ke neman hamɓar gwamnatinsa tuntuni.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a labaran duniya, yau ɗin nan idan Allah ya yarda, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai karɓi bagonci ko kuma zai jagoranci taron ƙoli na musamman da shugabannin kungiyar haɓaka tattalin arzikin Afirka ta yamma da ake cewa ECOWAS a takaice za su yi. Babban batu a kan ajandar taron shi ne rikicin siyasar ƙasar Burkina Faso. To, su ma dai shugabannin ƙasar Chadi Idris Dabi da takwarar aikinsa na jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Burkina Faso da su mutunta zaɓin da 'yan ƙasar suka yi. Shugabannin sun yi wannan kira ne a lokacin da shugaban Chadi ya kai ziyara jamhuriyar Nijar, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sule Mumuni Barma ya aiko da rahoto.
Le régime de sécurité présidentiel au Burkina.
Shugaban na Chadi Idris Deby ya ce askarawar rundunar rejima masu gadin fadar shugaban kasar Burkina Faso sojoji ne, amma kuma su ma 'ya'yan Burkina Faso ne. A matsayina na dan uwansu, ina kira gare su kada su mai da hannun agogo baya a tafiyar wannan ƙasa, kuma ba daidai bane su yi garkuwa da al'umar ƙasar su. Su sojoji ne, saboda haka abu mafi kyau su ajiye makamai su koma barikin su. Su sa ido gwamnatin rikon kwaryar kasar ta ci gaba da shirye-shiryen zaben da ake sa ran gudanarwa a ranar 11 ga watan Oktoba mai zuwa.
La transition aboutir conformément au programme qui a été déjà établi.
Jamhuriyar Niger na makwabtaka da Burkina Faso ta iyakarta ta bangaren yamma. Sabilin haka ne shugaban kasa Isu Muhammadu ya nuna damuwa akan yiwuwar rikicin na Burkina Faso ya tilastawa wasu 'yan kasar zuwa hijira cikin kasar Niger.
Le Niger est d'autant plus préoccupé que nous avons des menaces sur d'autres frontières.
Alors, Isu Muhammad yace muna fata wutar rikicin kasar Burkina Faso ta mutu cikin gaugawa, saboda haka muke bukata a saurari bukatun al'ummar Burkina Faso domin a bar ra'ayin talakawan kasar. Ita kadai ce mafitar da za ta baiwa kungiyar ECOWAS hanyar warware kikikakar da ake fuskanta a wannan kasa.
Cela qui servira de boussole servira de fil conducteur à la CEDEAO.
Shugabannin biyu Idris Deby na Chadi da Isu Muhammadu na Niger mai masaukin baki sun bayyana cewa matsalar Boko Haram ta kusa kawo ƙarshe, ganin yadda kungiyar ta galabaita a sakamakon hare-haren da take sha a baya-bayan nan daga sojojin rundunar haɗin gwiwa.
Boko Haram qui est déjà affaibli, je vous donne le rendez-vous après la saison de pluie. Ce ne sera pas une difficulté, je pense que majeure pour la force mixte multinationale.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To mun gode Sule. Akan kokarin da ake na kawo ƙarshen ɓannar da 'yan Boko Haram suke yi, wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoton cewa hafsan sojojin Najeriya General Tukur Buratai ya yi wa kwamandojin soja bayanin irin matakan da suke ɗauka a wajen wani taro da ya yi da kwamandojin sojan a Abuja.
To bring the Boko Haram criminality to a complete stop, I issued several directives covering the reinvigoration of Operation Lafiya Dole.
Babban hafsan sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai, ke bude taron da ya yi da manyan kwamandojin sojin kasar a nan Abuja. Ya ce don a dakatar da duk wani aika-aikar 'yan Boko Haram a gaba daya. Ya ba da umarni na kara karfafa aikace-aikacen dakarun kasar a shiyar arewa maso gabas. General Tukur Buratai ya ci gaba da bayanin irin matakan da yake dauka.
To block all access in and out of the Sambisa forest in order to tighten the noose around the criminal.
Yace kakkatse duk hanyoyin shiga ko fita daga dajin Sambisa don a takura kai kuma 'yan Boko Haram ta hanyar mai da headquarters shirin yaki na runduna ta uku na sojan Najeriya zuwa Damaturu, da kuma mai da brigade na 27 zuwa Buniyadi, kana da kuma tattara kayan aikin soja a Damaturu da zumar karfafa wannan fafatawa mai take Operation Lafiya Dole. Babban hafsan sojan Najeriya yace an samar da motoci kimanin 160 da wanda aka sanya manyan bindigogin harbo jiragen sama guda 45, kuma dukkanin su an aike da su shiyar arewa maso gabas. General Tukur Buratai ya kuma ba da umarni a gabaɗayan sojan Najeriya cewa,
working with the deadline of 15 December 2015 for all to shape up any of base officer and soldier has.
Yace nan da 15 ga watan 12 wannan shekara, duk wani soja da ya san kibarsa ta wuce kima to ya tabbatar ya rage ta.
To trim back to shape.
Babban abinda ya ja hankalin 'yan jaridu shi ne yadda babban kwamandan yaƙi da Boko Haram, Manjo General Yusufu Mahmud Abubakar, ya halarci wannan taro cikin shirin kayan yaƙi. Al'amarin da ya sanya sauran kwamandoji suka miƙe tsaye suna jinjina masa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Hassan. A yayin da haka ke faruwa a Abuja a can jihar Borno, kuma gwamnan jihar Alhaji Shatima Kashim ya ziyarci anguwar Ajilari da ke yankin Gomari, inda 'yan Boko Haram suka kai hare-hare da kuma asibiti inda aka kwantar da waɗanda suka jikkata. Wakilin sashen Hausa Haruna Dawudabi ya aiko da rahoton cewa gwamnan na jihar Borno ya jinjina wa waɗanda hare-haren ya ratsa da su, yana mai cewa,
Kuni na bakin ciki muna jajantawa duk mutanen mu da wannan al'amarin ta shafa kuma insha Allah wannan haukan ta zo karshe kuma shi shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya kuduri niyyar gani an kaura ta danci a kasar nan kuma mun gani a kasa insha Allah Hausawa suka ce in aski ya zo gaban goshi yafi zafi da jama'an mu su yi hakuri su dala hakuri kuma muna kirayen su ga su kula da duk inda suke suka samu kansu in sun ga wani da ba su yadda da shi ba don Allah muna roƙon su su yi maza-maza ga hukuma ko civilian JTM na anguwannin su don a dauki mataki mun zagaya mun tallafa masu karimin hali don inda bomb din ya tashi a Jilari Cross anguwan talakawa ne kai kaga waɗansu masu sayar da alayyahu wani mai sayar da tebur wani kuma dan kirani ne sai zai je dambuwa ko biyu ko cibog ya noma kafin ya zo ce da iyalinsa to wannan masifa ce Allah ya saukar mana kuma insha Allah mun yi imani mun zo karshen wannan hauka
da kuma tambayi wani saurayi da na tadda garin asibiti da ake kira Malam Hassan Lawan game da yadda wannan abun ya wakana
lokacin muna zaune ni da abokina sai muka rula an kira sallah muka shiga masallaci mun yi raka daya mun tashi na biyu mun yi ruku'u kawai sai muka je mu a kasa ai ciwo a hannuna da kuma cinya da kuma gefen kirji na nan gurin
to Allah sauka
amin ya rabbi
baka lafiya na kuma iske limamin masallacin da ake kira Malam Muhammad Abubakar wanda Allah ya kubutar da shi daga wannan hari
mun raka biyu muna cikin raka uku mun ruku kenan kawai sai ne ji abin ya afka
da sallan isha ne
da sallan isha mun raka biyu na uku kenan sai abin ya afka shikenan kawai dai gaba daya sai dake ya abin sai masaci ya duhu kuma ni bana jin komai lokacin to ina ta salati ina salati haka Allah zai nasa mu kofa na fita kuma sai bayan Allah duka za ina zube ta nan sai wani ya tare ya kama ni ya rige ni amma ni kan alhamdulillah ba abin da kurje jige
ko a jiya ma dai sai da aka samu wani tashin bomb din a garin Munguro da ke jihar Borno wanda aka ce yayi sanadiyar mutuwar mutane 18 da kuma raunana ta wasu da dama Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa Masu sauraro kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai nan misalin karfe 1 da kusan minti 17 na dare ne a gogon Washington DC. Lokaci yayi da Aliyu Mustafa zai gabatar da
saka mai wuya.
Majalisar kananan hukumomi 44 nasu ne, kansiloli nasu ne. Dan majalisa 24 nasu ne, sanatoci nasu ne, gwamna nasu ne. To saboda haka mu kuma al'umma namu ne, idan ni dan PDP ne wallahi sai nake kare jin wani magana a radio ma saboda kunya. Mu yanzu mun tuna mun yi sai da shirin karɓar kano. Da ma bari muka yi a kwana 100, ki yi bikin kwana 100 mu tattara abubuwan da muke gani wanda zamu fara da tamara.
Saboda tamarar propaganda to ka tabbata ne propaganda ta kai gwamnati.
Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai ina gaskiya cewa wasu suna yunkurin su tsige sabon gwamnatin jihar Bauchi. To muna tafukan wannan maganar amma yanzu bari mu fara kammalawa da muhawarar da muke yi wace muka yan kwanaki muna ji game da siyasar jihar Kano. Wace kuma muka fara tun lokacin da gwamnatin jihar ta Abdullahi Umar Ganduje ta ba da sanarwa cewa tana niyyar tabbatar da makudan kuɗi zuwa zurutun naira miliyan 180. Domin ta yi kwaskwarima ga gidan da ake son shi mataimakin gwamnan na jihar Kano ya tare a cikinsa. To shi ne gangara ta yi gangara har muka faɗo kan maganganun da ake bazawa a nan cikin Kano cewa wai akwai wata ɓaraka tsakanin shi Gandujan da tsohon mai gidansa wato injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar ta Kano. To a yau a wannan shirin na ƙarshe na muhawarar da Murtala Zainawa na APC ke da Musa Ɗanbuni na PDP za mu ƙarƙare ne da tambayar da muka yi na kuwa ana gamsuwa da kamun ludan shi Gandujan zuwa yanzu watanni uku ko fiye da haka bayan da ya kama ragama mulki.
Ai ba mu ce zai kare ya ƙara sayan aiki ba ko kuma ai ba ai aiki mai kyau ba ko ba ya yi kaza ba wannan duk ba ta taso ba mu mun tausaya masa ne ganin cewa yana da gojewa da biyayya da yayi da sanin ya kamata da shekaru da madadi da yayi a Kwankwaso har Allah ya sa shi ne zai zama gwamnan ya zama kuma aka gada masa bashi aka gada masa aiki in ya gama waɗannan ma manya-manyan ayyuka ga wasu nan da aka bar masa sababbi wanda duk shi ne zai zo ya nasa dan haka muka zo da shi muna mata fatan alheri kuma duk da mu ba wani dan PDP ne da lokacin da zaman da kuma 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 an shiga cikin gwamnati an taimaka musu a
magana
suna tunani amma kada ka ɗauka da cewa gwamnatin da take
cikin al'umma
ta kawo saka da kuma muna girma ma ta domin ya kan girma mutane
ina zuwa Alhaji Musa in kuna magana lokaci dai dubba aje saboda haka yanzu Alhaji Musa saboda ganin irin wannan kamun ludayen ganduje yanzu nan da farko-farkon gwamnatin tasa kana jin kishi-kishin cewa kamar za ku sake kama Kano ne daga baya
nan ma mu yanzu mutane mun yi nisan shirin karbar Kano da izinin Allah dama bari muke a kwana 100 kamar yadda ka'ida take shi bikin kwana 100 mu tattara abubuwan da muke gani wanda zamu fara samara domin ai ba kwantowa muke da mutanen mu suna nan al'umma suna nan dalilin da yasa muka tafi wanda ba mu muka kafa gwamnati ba Allah ne ya san shi ya sanya aka yi kuma dalilin da yasa yi mana wannan shi yasa mu ko muka karba da kyakkyawan niyya da sanin Ubangiji ne mai hukuntawa
amma ba za ku yi wani abu Alhaji Musa ba za ku yi wani abu da zai takura wannan gwamnatin dan ba ta ku bace ko kuma ku hana ta samun nasarorin da take fatan ta samu ba ku
to ai tafiya muke ta siyasa yanzu ba gani muke zaga shi mun faɗa suna kakkarewa tun ce ba daidai ba da kuma al'umma ai suna jin mutan gani yanzu ai wani ba ka kirkiro wanda mutane ba za su ji dadin sa ko na san ba za su ji dadin sa ba amma muke magana akan sa to irin sa nawa ne ai tsara muke ba yanzu ya kamata ba ai da sauran lokaci amma dai kamala ba mu fasa ba muna nan muna shiri muna shirin
to Alhaji Murtala kana jin PDP za su kwace muku Kano
to mana Aliyu ai an daga yana yin ruwa kaza tana cinyewa kwana 100 da ake kwana 100 nawa ne a cikin shekara takwas wannan su shekaru suke ko muka yi muka zo mata gurin su ai an yi kwana 100 a kallon najin a shekara takwas da yawa ko sannan yau ko mun zo mun shekara takwas din mu gaji mun tafi ta shafi sannan daga shafi ma kuma za mu dora sai Allah ne ya san ya kace
to yanzu muna
magana shi ne ina zuwa maradi magana shi ne duk dan Najeriya ya san yau shekara 16 da PDP ke tana azurtar da mutane da mulkin kama kariya da mulkin sata da zuwa a bude kakawun a kasashen waje a dai kudin mai ayyuwai dukkan PDP
ne ya zuwa ga mana fara yin
PDP ya kawo
ya zuwa mana fara yin
an da ba ku ga mutum ne ya zuwa aje a kai
ba kike gaba da
PDP da fara gaba da ciki a mai da biya dan PDP ne ya hadda sata saboda idan ni dan PDP ne wallahi na ke kare gowa yi magana a radio ba saboda kunya amma dan yana hannu da ke tawo farawo da salama farawo ne ya zo gidan kuma baka fata amma ina da salama ko dai baka fata ina salama
so da ka ji na dan da farawo da farawon TV wanda ka gani ko dai mun da farawo ne wanda ya mulki a kan ba ta TV da duk da farawon da aka ruba ba kana so ka ce mana wanda suke mulki a kan duniya da duniya ka da wanda ruwa duka tafi to me za ka fada mutane domin dai mutum da kake fada ka da yawa TV da duk kan shiko ka yi TV kai sai ba ka yi mamaki ka yi mulki a kan duniya kana gode da yana wannan
yawa to yanzu mun ku cinye dan lokacin da muke shi abin da nake so mun ba kowannen ku dama minti 1 ko 2 ya rufe mana shine yanzu kai Alhaji Musa da yake ku ne kuke adawa kamar yadda nace ina son mutanen Kano su fahimci cewa mutanen PDP ba wai za su fito da gangan su shushuka abubuwa kan hanyar da za su sa gwamnatin nan sabuwa ta APC ta ci wahala kafin ta cimma nasara yi wa mutanen Kano aiki ba a ɗaya bangaren ko bana zaton su yan APC za su zauna a basu zaton cewa PDP ba za ta dinga bin su da fitilar ganin abubuwan da suke yi ba saboda haka yanzu kai Alhaji Musa ya kake ganin wannan shekaru hudu na gaba da a ƙarƙashin mulkin APC a Kano
to wallahi mu yan PDP ba ma hasada wannan gwamnati ko ta kafa ko binne mata wani abu ko to nan shiriri ko wani dalili illa hamayya ce da adawa dole ne in muka ga abin da ba daidai ba mu magana amma zancen shiri 2019 wannan muna damara muna hoppasa muna ganin gakokin da zamu kama mu karya wannan dalili da Allah ya tsora su akai mun fada ba ma hasada ba ma bakin ciki kuma kudura ce ta Ubangiji ya riga ya zana haka sai ta yi ta kuma yi ni ko ba jahilai bane mun yarda amma dai zancen mu zauna mu zuba musu ido shi ta yin wani abu su kadai dama majalisar kananan hukumomi 44 nasu ne kansiloli nasu ne dan majalisar jiha 40 nasu ne dan majalisar 24 nasu ne sanatoci nasu ne gwamna nasu ne to saboda haka mu kuma al'umma namu ne dan dalilin da aka ba ka kana sani ba baka ka'ida bane akwai ɗauki tsora akwai tsasawa akwai kawai rubutawa akwai karantawa to duk mun tattara shi mun barwa Allah amma dai muna nan muna damara muna ganin in Allah ya tsaya yadda in Allah ya tsaya yadda muna sa ran 2019 al'umma mu ma za su ba mu goyen baya domin mu zo mu kafa gwamnatin da kowa zai ji ana yi da shi.
Amma
ta su ba ma bakin ciki, ba ma hasada, kuma muna musu fatan alheri.
To ma da Alhaji Musa ya haka. To Alhaji Murtala da fi mana kayya kake ganin shekaru hudu masu zuwa a Kano in gare ga lafiya.
To na farko dai ina godiya da dukkan jama'ar Najeriya da suka zabi gwamnatin ABC daga sama har ƙasa domin sun yi maganin rashin tsaro. Sun yi maganin rashin tarbiyya, sun yi maganin rashin aikin yi, sun yi maganin kuma masu sace kuɗin Najeriya. Sannan kuma ina tabbatar maka dama jam'iyyar nan da ABC ta kawo wani dama take mai ciki a jihar Kano. So da haka canjin kawai da aka samu na tarayya ne. Kuma kullum idan ka duba abin da ake yi a cikin gwamnati, duk ko babu komai da Malam Aliyu ina jin ka haɗe baka zo Najeriya. Kuma duk da Allah ya kawo ka Najeriya ina son ka zo Kano. Ka zo Kano mu zaga da kai ka gani da wata kila ma za ka manta ka ce anya ku ba Amerikan kake ba, saboda irin cigaban da aka samu da irin inda gari ya gyaru ya yi kyau, jama'a suka samu tarbiyya, yara matasa suka samu tarbiyya, suka kai abubuwa. So ina tabbatar maka cewa wannan abubuwa kyawawan ayyuka shugabannin jam'iyyar ABC tun daga kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zuwa sanatocinmu.
Ya batun da mara da Alhaji Musa ce sun ɗaura na ƙwace kanan shekarar 2019.
Ayyarar nan kuma tatsuni ya ce baka ji yana cewa baka ji a ta suna kyawawan ayyuka ba, amma dai sun ɗaura da marar propaganda. To ka taɓa ganin propaganda ta kai gwamnati? In ka ji a ce propaganda ba, wannan can da babu kenan.
To da me kuka kaba da rawar ku da wannan da take nuna da take mala da 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 da
da da da da da da da da da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
har idan Allah ya samu ga zabi na gaba da abin da zai faru a lokacin zaben. Yanzu dai nan zamu diga aya a wannan tattaunawa ta mu. To ga sheku malamai, to kamar yadda muka ce wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhala kan jihar Kano. Idan Allah ya kai mu rana wa tayo talata a shirin nan na safe, zamu je jihar Bauchi Yakubu ne.
Lokacin da muke karbi mulki mun sami baitul malin jihar Bauchi kusan tangararraf yake an kwashi kome.
A sanina akwai over 2 billion wanda aka bari a cikin account din gwamnatin jihar Bauchi, ina tabbatar maka.
Take zamani babu shi a ƙasa, babu kuma kudaden da za a siya.
Takin da aka raba jihar Bauchi wanda mai girma Dr. Malam Isa Gudu ya order ne, wanda suka nemi bakin kanti suke goge hoton Dr. Malam Isa Gudu a jiki kafin a biya mutane.
Bilan bi da yake cewa an bari a aljihu ko asusu na baitul malin jihar Bauchi, to ban san ko a hannun mutanen boye aka bari ba, amma mu dai zo mu dai Allah ya sa mun gani ba, indai ba tashi suka yi ba.
Maganan cewa ministrin da ba shi ne damuwa ba, kare ai maganar kwashe shara a cikin gari muhimmi ne shi ma. To ko shara ba ta yi iri a garin Bauchi, kuma ka je ka gani kuka tambayi ƴaƴan Bauchin ka ji.
To sai ku tsamaye zuwa wannan shiri idan Allah ya kai mu rana ta yau kan jihar Bauchi da gwamnan ta Barista Muhammad Abdullahi Abubakar. Yanzu dai bari mu yi godiya da bankwana ga bakinmu na jihar Kano, Alhaji Murtala Zainawa da Alhaji Musa Danbirni da kuma musamman wakilinmu na can Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka muka da wannan shirin da kuka gama ji a yau. A madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC.
To kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Kusan mutane 100 ne suka halaka a arewacin Najeriya sakamakon jerin hare-haren bom da ake zaton na 'yan kungiyar ta'addar Boko Haram ne da suka dana a ranar Lahadi da ta wuce. Shaidun gani da ido sun faɗi cewa fashewar bama-bamai 4 a cikin mintuna 25 ce ta tarwatsa ɗimbin jama'a ɗaya daga cikin wuraren taruwar jama'a a birnin Maiduguri. Hukumomin tsaro a jihar Ondo sun ɗauki matakin gano shugaban jam'iyyar hamayya ta SDP Chief Olufalaye, wanda ya taɓa zama sakataren gwamnatin tarayya a zamanin mulkin soja a ƙarƙashin mulkin Ibrahim Badamasi Babangida.
To masu sauraro, sai kuma da hantsi idan Allah ya kammu misalin ƙarfe 8 na safe a agogon Najeriya, muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin za ku ji hirar da muka yi da shugaban hukumar Alhazan Najeriya, Barista Abdullahi Muktar Muhammad, akan halin da alhazan Najeriya suke ciki a yayin da ake shirye-shiryen hawan Arafa. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.